This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ne ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata 20 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Hafiz ba makaran labarai.
To Sarfilu, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a birnin Tel Aviv da yammacin jiya Litinin cewa Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya amince da shawarar Amurka na cike gibi kan yarjejeniyar tsagaitauta a Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar Democrat da maraicin jiya Litinin. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata 42 kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniya kenan. Kamar yadda aka ji a kanin labaran, ana ci gaba da gudanar da babban taron jam'iyyar Democrat a nan Amurka, inda shugaba Joe Biden da Hillary Clinton suka yi jawabi.
Story of my life and the history of our country is that progress is possible but not guaranteed.
Haka kuma da cewa kogin kwarin na jamhuriyar Niger ya kama hanyar cika da ke barazana ga garuruwan da ke kewaye da kogin.
Kananan gulabe ne wanda suke tahowa su ne suke karfafa karhin wannan ruwa a wannan lokaci. Su ne ake ce ma Sirba, Gorol da Dargol.
Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai duba sabon nau'in masara da ake amfani da ita a Najeriya da Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aika mana ta email. To amma fa duka waɗannan sai mun fara rashin kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a birnin Tel Aviv da yammacin jiya Litinin cewa Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya amince da shawarar Amurka na cike gibi kan yarjejeniyar tsagaitauta a Gaza kuma ya rage ga kungiyar Hamas ta amince. Yanzu ya zama wajibi ga Hamas ta yi hakan, sannan tare da taimakon masu shiga tsakani na kasashen Masar, Qatar da Amurka sun haɗa kai domin kammala aikin. Blinken ya shaida wa manema labarai ba tare da bayyana ko an magance damuwar da mayakan Hamas suka ambata ba. A halin da ake ciki kuma, sojojin Isra'ila sun sanar da samo gawarwakin mutane 6 da aka yi garkuwa da su daga Gaza. Wannan ce ziyarar Blinken ta 9 zuwa gabas ta tsakiya tun bayan barkewar yakin Gaza a watan Oktoban bara, da ta zo a daidai lokacin da kasashen Amurka, Masar da kuma Qatar ke kokarin kammala yarjejeniyar tsagaitauta da sako waɗanda aka yi garkuwa da su tsakanin Isra'ila da Hamas. Wata guda bayan da ya sanar cewa ba zai sake neman tsayawa takara ba, shugaba Joe Biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar Democrat da maraicin jiya Litinin. Ya yi kokarin fito da irin ayyukan da ya yi da kuma danka al'amuran neman takarar shugabancin kasar na jam'iyyar Democrat ga mataimakiyarsa Kamala Harris. Shugaba Joe Biden ya samu tarba ta gwarzo bayan da diyarsa Ashley ta gabatar da shi. Ya cika alkawarinsa na ci gaba da shugabanci zuwa wani lokaci a babban taron jam'iyyar Democrat da ake gudanarwa a birnin Chicago na jihar Illinois. Shugaba Joe Biden ya ce,
"She'll be a president respected by world leaders because she already is."
Zata zama shugabar da shugabannin duniya ke girmamawa domin ta riga ta zama. Babu wanda ya kalubalanci Biden a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat. Wata guda da ya wuce, kusan wakilai 4,000 sun shirya zabansa. Amma a ranar Litinin ya daidaita goyon baya ga Harris da nasarorin da ya cima a kankargan mulki. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jama'a ba, Hafi zai sake da mana da ƙarshen labarin duniyar. Amma kafin nan, shugaban Amurka Joe Biden da tsohuwar 'yar takarar neman shugabancin Amurka Hillary Clinton da sauran masu ruwa da tsaki a jam'iyyar Democrat sun yi jawabi ga babban taron jam'iyyar a yammacin jiya Litinin, kuma ranar farko ta taron, inda suka tabbatar da mubaya'arsu ga Kamala Harris mai neman zama 'yar takarar neman shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar. Kan haka ne babban editor sashen Hausa Grace Alheri ta zanta da mazauniyar birnin Chicago Joy Musa, inda ta fara tambaya ta yi ta kalli wannan taro a ranar farko.
Abu daya da na samu a wannan convention din kamar ita Hillary idan muka iya tunawa ita da Trump sun zo tsaya takara a shekara 1998 da ya wuce kuma lokacin ita ta fito da karfinta kuma da za ta zama farkon mace da za ta zama shugaban kasar America amma bai yu ba. So nata murnan anata maganan jiya shine ta ji daɗi yanda akwai zarafi ma Kamala ta zama farkon mace da za ta zama shugaban kasar America. Kuma wannan kamar gwagwarmaya ma mata su ma su samu yanci da za su shugabance jama'a su ma su cika ta nasu kota ɗin siyasan duniya da na jama'a gaba ɗaya.
To ita menene ya ɗauke ya burge ki sosai a cikin kamar yadda kika faɗa a jawabin Hillary ɗin kasancewa ta yi taɓa batutuwa da dama a cikin jawabin da ta yi nan, me ya ɗauki hankalinki musamman a cikin jawabin nata?
Ni dai abin da ya ɗauki hankalina shi ne zancen mata su ma a ba su zarafi a ga yane su ma za su iya shugabance jama'a su ma su sa abubuwa su tafi yadda ya kamata. Most especially zancen iyali da yara don abu ɗaya da suke ta faɗa kenan cewa ita Kamala idan aka bata za ta sa zancen iyali farko za ta dawo da zancen akwai wani law da Trump ya sa game da zancen su zub da ciki wato mace ta samu yanci idan mace ta yi ciki ko tana da yancin ta ajiye ko kar ta ajiye ras pro life kenan. So I think akwai wancan debate din kuma law din na nan dama a lokacin Trump kuma waɗansu bai gamshe su ba. So yanzu ita tana faɗin cewa idan ta samu ta zama shugaban ƙasa za ta cire wancan dokan so da idan mutum ya samu kanshi a irin wannan situation din za ka iya zaɓa ko ka ajiye ko kar ka ajiye. Well guda abu ɗaya da suka yi ta magana kenan suka yi ta hammering a kan cewa shi Trump baya duba wancan kuma su zo suna ta magana a kan zancen security na duniya gaba ɗaya yanda akwai su damuwoyi a su Russia da su Ukraine da kuma su sun ce cewa wannan present administration ɗin suna kokari su ga yanda za a haɗa kan kowa a daina su faɗa-faɗa da yake faruwa a duniya.
To Joy Musa kenan a tattaunawa su da alheri. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya da mana da kashi na biyu na labarin duniya.
Jami'an 'yan sanda a Kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata 42 kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda. Ana tsare da Collins Jumaisi Kalusha. Kalusha ne a ofishin 'yan sanda bayan da kotu ta bayar wa jami'an 'yan sanda damar ƙara tsare shi na kwanaki 7 domin su gudanar da bincike kan laifukan da ake zarginsa da aikatawa kafin a tuhume shi. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ya ce Kalusha ya tsere ne tare da wasu fursunoni 12 bayan da suka yanka rodi a ɗakunan da ake kulle masu laifi da kuma haura katanga da sanyin safiyar yau Talata. Ya ce 'yan sanda na gudanar da bincike kuma za su ɗauki mataki. Yau Talata ake sa ran wani kwamiti na musamman da aka ɗora wa alhakin gudanar da bincike kan kisan gillar da aka yi wa jama'a mafi muni a tarihin jihar Maine da ke Amurka. Zai fitar da rahoton abubuwan da suka gano bayan shafa watanni ana jin ra'ayoyin jama'a cikin jimami da zubar da hawaye. Gwamnar jihar Maine Janet Mills ce ta kafa kwamitin mai zaman kansa bayan wani harbin kan mai uwa da wabi a ranar 25 ga watan Oktoba wanda wani soja ya kai da ya yi sanadin mutuwar mutane 18 a wani filin wasan bowling da wurin shan barasa da cin abinci a Lewiston. kwamitin ya fara zama ne watanni tara da suka wuce kuma ya gudanar da zaman sauraron bahasi tare da iyalan waɗanda abin ya shafa jami'an tsaro da jami'an soja da sauransu. Kwamitin zai gudanar da taron manema labarai game da fitar da rahoto a ɗakin taro na birnin Lewiston a ranar Talata. Yau Talata, wani jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya jaddada cewa Mpox, ko da kuwa sabo ko tsohon nau'i, ba sabuwar COVID ba ce, kamar yadda hukumomi suka san yadda za su shawo kan yaduwar cutar. Za mu iya kuma dole ne mu magance cutar kyandabburi tare, in ji Hans Klug, daraktan yanki na WHO na Turai, a wani taron manema labarai na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kara da cewa, don haka za mu zaɓi sanya tsari don kula da kawar da Mpox a duniya, ko kuma za mu shiga wani yanayi na tsoro da sakaci, yadda za mu ɗauki mataki yanzu da kuma a cikin shekaru masu zuwa zai tabbatar da gwajin mai muhimmanci ga Turai da duniya. Mpox cuta ce mai saurin yaduwa wadda ke haifar da kuraje masu fashewa da alamun mura, yawanci babu ciwo sosai amma tana iya kisa.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar Raya Kogin Kwara mai herkuta a Jamhuriyar Nijar ta gargaɗi jama'ar yankunan da ke gabar wannan kogi da suka kasance cikin shiri sakamakon lura da alamomin da ke nuna yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa a wannan lokaci da ake ci gaba da samun saukar ruwan sama. Inda ma'aunin mizani ke nuna kogin na gab da batsewa ta wuraren da ya ratsa birnin Yamai. Wakilin Murya Amurka Sallamuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kogin Kwara ko kuma kogin Nijar da ainihinsa ke fitowa daga kasar Guinea-Conakry ya ratsa kasashen Mali, Nijar, Jamhuriyar Benin da Najeriya, ya kai kololuwar batsewa a tsakiyar watannin na Agusta sakamakon saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya. Wannan matsala ta ƙara tsananta a sanadin kwararowar ruwan fadamu da na gulaban ƙasashe makwabta zuwa kogin da a yammacin Litinin ma'aunin mizani ya nuna alamun an kama hanyar shiga jallayi wato santimita 620 kamar yadda hukumar Raya Kogin Kwara wato Autorité du Bassin de Niger ko Niger Basin Authority ta bayyana a wata sanarwa. Tanimin Bashir alkali jami'in hukumar ne.
Wannan abin da yake abkuwa a nan Yamai yana tasiri da ruwa wanda suke tahowa daga bangaren Nahagum sajen na kogi wanda suke zawa daga Burkina Faso. Kananan gulabe ne wanda suke tahowa su ne suke karfafa karhin wannan ruwa a wannan lokaci, su ne ake ce ma Sirba, Gorol da Dargol. A bisa kan ruwan da ake samu na sama a nan cikin Niger da wannan kogina da waɗi shi ne yake kawo wannan abu.
Kogin Kwara wato Fleuve Niger ya ratsa birnin Yamai ta tsakiya, sabili kenan labarin batsewarsa ya haifar da zaman ɗarɗar a wajen mazauna unguwannin gaba. A bisa la'akari da barnar da makamancin wannan lamari ya haddasa a shekarun baya.
Muna roƙon Allah Ubangiji kar wannan ruwan ya wuce dukkanin, tunda daga ya wuce anguwanni na harobanda da wani wane ne kuma cikin wani hali suke. Ina fatan za a tashi a tsaye don a ciwo magani wannan abun.
Ganin yadda matsalar ta fara shafar ganuwar da aka gina a baya da nufin kariya daga mamayar ruwan kogi ya sa wasu 'yan sa kai gudanar da aikin gayya.
Ta aiki sai karhe biyu bankin wannan aka cirma aka ce wajen Pondizin Power kuma koma can. Don ka bayan wannan kuma tasa da makasarsu can suka kom kuma yau da sa'a kuma mutane sun hito bisa kan a samu mahita ga wanga abu. Allah ya sare Allah kama muna.
Hukumar ta ABN ta yi gargaɗi kan wasu matakan rigakafin da suka wajaba a irin wannan lokaci na ambaliya.
Duka kumin wanda suke a gefen kogi daga Labzanga har Gaya, duka waɗannan duka suna cikin wannan haɗari. Kira ne zamu yi ga mahukumtai su ɗauki matakai na neman wuri inda za a hudda mutane da suke cikin wannan gefen isa su samu su koma wani waje. Shi kuma abinci wanda aka shishifka in ana iya a dauki matakai tun yanzu wanda suka nuna a hudarsu.
Kwararowar ruwan Fadamu da na Gulabe da aka fuskanta a Damanar Bana daga wannan yanki zuwa wancan a dalilin manyan ruwan saman da aka tafka a yankuna da dama matsala ce da a dai gefe ta janyo lalacewar hanyoyin zirga-zirga. Ayyukan sukuri sun tsaya ce tun a ƙarshen makon jiya tsakanin Yamai da sauran jihohin ƙasa sakamakon yankewar hanyoyi uku da ke shiga birnin. Abinda ya sa ma'aikatar ministan sufuri fara laliban hanyoyin warware wannan matsala tare da gargaɗin matafiya su kasance masu taka tsantsan da yanayin titunan mota. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 kamar ko da yaushe a jamhuriyar Niger. Za a iya kawo mu akan tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM. To yanzu a nan Washington DC a gomana cewa karfe 11 da kusan minti 16 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladin cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni biyu da suka wuce, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyar mu Madina Dauda ta yi da Farfesa Rabiu Adamu a cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Samar Zaria, wanda ya fara yin ƙarin bayani kan sabon nau'in masara na telemis da aka fara sayarwa a watan Janairu na wannan shekara a Najeriya. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Shi wannan masarar tela din da gaske ne wai ba a sa mishi taki?
In ba taki ba zai yi ba. Masara ba ko tela ba ko ba wata masara ce. In baka sa taki ba ka nomo kara.
To kuma yanzu dumamin yanayi ko sauyin yanayi da zai shafe shi ba?
Yana da muhimmanci. Saboda dumamin yanayi ruwa na yankewa da wuri. To in akwai tela mist wannan masarar samu masun nan za a iya shukawa wurin da ake tsammanin ruwa zai yanke da wuri. Ko masara ta samu amma saurin ruwan saboda ba ta jurewa iri ba za su iya jurewa har a samu da wani abu ba. To shi yasa suke da muhimmanci a Najeriya.
To idan za mu kalle shi daga bangaren samar da aikin yi musamman a Najeriya da muke da ita a yau da matasa musamman a Najeriyar mu da muke da a Najeriyar mu da muke da ita a yau da matasa billa adadin ba aiki kuma ma suna gudun zuwa gona kowa na neman aikin office. Ta yaya kake ganin wannan zai rage yawan rashin aikin yi a ƙasa?
In mutane suka tabbatar cewa an suke noma za su samu amfani mai yawa, za su siyar su ci da iyalansu, wannan zai taimaka wa Najeriya. Saboda me manoma noman mu gaskiya ba mu iya samun masarar da take da take kamar Afirka ta Kudu kamar Zimbabwe suna samun ton 8-9 to mu har yanzu ton bai kai 6-7. To amma aka noman tela din nan aka tsaya wannan wanda aka inganta sai sa amfanin mai bunƙasa manoma su yi noma za su ci da kansu su wanda ya rage sayar ba ka su kai kasuwa sayar ya inganta rayuwarsu. Kuma kamfanonin irin ruwa za su dauki wannan irin na tela ba mu kadai bane ba jami'a za mu yi haga an samu kasuwanci. In kamfanin ka zai iya yin tela ton 10 wani zai ton 20 wani zai 50 Najeriya muna da fadin kasa muna da yawan mutane. Ruwan da muke nomawa bai isa kun ga buɗe hanyoyin samun cigaba alhamdulillah.
Idan na dube shi daga bangaren ilimi an jima ana zargi ko kuma ana kallon kasashe masu tasowa irin Najeriya kamar suna da tsarin ilimin da baya amfanin su. Yanzu kun shigar da waɗannan abubuwa da ka zayyana cikin tsarin koyar da yaran da ke ƙarƙashin ku a jami'o'i?
Wannan bincike ne kawai ƙarami amma curriculum wanda ke cewa yake cewa manhajar ilimi wannan ba mallamu bane, mu mallamu bincike ne. To manhajar ilimi na gwamnatin Najeriya Ministry of Education zuwa su tsara manhajar za su taimaka a ce manoma a koyar da yara don su tsaya da ƙafafuwansu.
Amma akwai shawarar da za ku iya ba ma'aikatar ilimi aiko?
To gaskiya akwai shawarorin da za a yi dole a koya wa manoma da matasa cewa noman nan kasuwanci ne da ci gaba ba kamar iyayen mu za su zauna suna noma ce noma kamar gado bane ko noma al'ada bane noma ya wuce wannan kasin ci gaba ba kasa dauki noma ba sun dauki noma kasuwanci in kai zaka rike kanka kai kula da iyayenka kuma ka samu dukiya dole Najeriya mu kawo kimiya da fasaha noman da muke yi da fatanya nan da wasu abubuwa da kuma iyayen wanda ba su inganta ba dole a canza su a samu iri saboda me Najeriya kullun yau mu karuwa ki filayen noma suna raguwa to dole a dan karamin wuri a kawo irin da zai isa maka abinci sashi ba kamar da bane manoma za su kasa wuri amma bai zama ba abin da suka samu amma yanzu filin noma ya karanci da kuma irin matsalolin da muke fama da shi dole to a inganta noma a samu dan karamin wuri a samu amfani mai yawa kamar na masara
Abila yau wakiliyar mu Madina Dauda ta zanta mana da wani matashin manomi da ya shuka sabon nau'in irin masara na telemaize inda ya fara gabatar da kansa kamar haka
Sunana Abdulrahman Babayula Abdulrahman ni manomi ne gonana yana Suleja Kaduna Road
Shekara nawa kai yanzu kana noma
Eh nayi shekara 4 yanzu ina noma
Ka taba noman masara
Eh na taba noman masara gaskiya
irin namu masaran da ake da su ko ina da aka sani
eh irin shi nayi noma
to yanzu wani irin masara ka nome a kwanan nan
telemaize na nome kwanan nan
me ka lura bambancin telemaize da tsohuwar masarar da da kake nomewa
gaskiya bambancin shine ita wannan telemaize din ba a cika samun kwari yana binta bisa ganin yanda na ganawa da yayi fito gaskiya alhamdulillah abun da zan ce kenan saboda mutanen mu dai abun da dai na fahimta shine sabo abu ne so basu fahimce kila me ake nufi da manan ingancencen irin masaran ba sabili da gani suke kaman masaran cutar da su zai kuma ni ana fahimta shine abun da na sani duniya muna ƙara yawa ne kuma mun ce zamu dogara ga abun da mu ilimin mu kawai ya sani za ba mu a baya sai bayan an zuwa yin nisa sai a zo ana duba baya a ce ai ba ga mutane kaza ba
kai watanni nawa yanzu da shuka telemaize
akalla yanzu nayi wata daya
kuma ya fara yabanya ko
ya fara tsira
to me bambancin da ka gani tsakanin wannan masarar da wadda ka saba yi da
eh to ko a ido wannan telan irin da na shukan rikan shi ya fi namu na da ganyen a ido ma za ka ga cewa ya fi namu duhu akwai wani irin duhu da in ka shuka masara in ka zo in ka gani zaka san cewa eh wannan masaran a ido ganyen na da lafiya to abunda na lura da masaran bambancin tela da namu na da kenan
wannan masara tela maize din nan da ka shuka din ka lura cewa akwai kwari da ke bin shi ne ko ba abin da ke bin shi
a gaskiya a yanzu dai a nawa dai ban fara samun wannan na kwari sosai ban samu wani alhamdulillah dai abinda zan ce kenan ban
fara samun matsala da shi ba
a ban fara samun matsala ba gaskiya
to ya noman tela me zai bambanta da tamu ta da
ba wani bambanci kawai dai ita dai kawai dai zaka bi tsari ne yanda aka ce maka in an ce maka kai hagu kai hagu an ce maka kai dama kai dama saboda ka samu nasara abinda kake so amma ba wani bambanci kawai dai mutanen mu dai suna da yanda da suke noma su na gargajiya wannan din ma ba wani bambanci kawai dai a dadin ma muna yin kuskure da yawa a yanda muke shuki amma yanzu da an karu da ilimi zaka iya maybe ka shuka masaran ka shuka wake ma a ciki zaka dan san yanda za a yi kowanne ya samu lafiya ma juna ya ba ma juna lafiya abunda ni na gane kenan
to wani irin taki ne kai amfani da shi a wannan masarar irin taki ɗaya ne da wanda kai amfani a da
irin normal the same irin taki ne ba wani bambanci same su MPK su ne aka yi mana recommending mu yi using bai wani canza ba ta wurin taki
MPK zalla har zuwa lokacin girbi
za mu zo mu sa urea amma sai mun kai lokacin sa urea dama da urea da MPK su ne taki guda biyu da ake ba ma masara ba wani taki kuma sai dai kuma maybe in za a yi feshi na kashe ciyawa shi kadai ne amma in dai ta taki ne urea da MPK tun na dadin har yanzu shine za a iya ba wani sabon taki da aka kawo ma wannan masaran tela.
Masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin Farfesa Rabiu Adamu da Abdulrahman Babayola Abdulrahman da wakiliyar mu Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta taimaka ta da mana sauki da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Toma da la'agai da sarkin noma amma kar kai nisa domin zaka dama na da labarai a takaice. Kafin mu kai ga labaran a takaice yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aika mana ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Samail Agnes Malam Matauri mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger. Kace gwamnatin kasar Najeriya dakatar da shugaban hukumar aikin haji ta kasa Jalal Ahmed Arabi daga mukaminsa tare da mayar gurbinsa da Professor Abdullahi Sule Usman a matsayin shugaban hukumar. Hakan yayi daidai domin kuwa aka ce duk wanda bai ji ba to ba zai ki gani ba kuma ƙarshen alewa kasa. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa tabbas sirrin tallafin man fetur din da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi shine sirrin haifar da duk wani hali na tsadar rayuwa da muke ciki. Saboda haka idan ana son ganin komai ya koma daidai a ƙasar mu to a mayar da tallafin man fetur din nan kawai. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Buba Fajewa kai ko cewa kai hakikanin gaskiya idan haka ja gaba zai ci gaba da jin ragaman mulkin kasar nan to wallahi akwai matsala musamman ma yadda kayan masarufi ke ƙara hauhawa. Muna addu'a Allah ya kawo mana dauki akan wannan lamarin a kasar mu amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaram kace muna kira ga gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta Jamhuriyar Niger karkashin jagorancin Janar Abdulrahman Cheni da cewa ya kamata ta gaggauta tsawatarwa akan masu kamfanonin sadarwa wayar salula a Niger musamman ma waɗanda suke shigowa daga kasashen ƙetare suna kakkafa kamfanonin su a Niger irin su Airtel da Zamani da kuma Move domin wallahi suna gasawa mu ƴan ƙasa aya a hannu. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa.
To madalla da wannan kuma ka zo gishirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a birnin Tel Aviv da yammacin jiya ta Litinin cewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da shawarar Amurka na cike gibi kan yarjejeniyar tsagaitauta a Gaza kuma ya rage ga kungiyar Hamas ta amince. Yanzu ya zama wajibi ga Hamas ta yi hakan sannan tare da taimakon masu shiga tsakanin kasashen Masar, Qatar da Amurka sun haɗa kai domin kammala aikin. Blinken ya shaida wa manema labarai ba tare da bayyana ko an magance damuwar da mayakan Hamas suka ambata ba. Wata guda bayan da ya sanar cewa ba zai sake neman tsayawa takara ba, shugaba Joe Biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar Democrat da maricin jiya Litinin. Ya yi kokarin fito da irin ayyukan da ya yi da kuma danka al'amuran neman takarar shugabancin kasa na jam'iyyar Democrat ga mataimakiyarsa Kamala Harris. Shugaba Joe Biden ya samu tarba ta gwarzo bayan da diyarsa Ashley ta gabatar da shi. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata 42 kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda. Ana tsare da Collins Jumaisi Kalusha a ofishin 'yan sanda ne bayan da kotu ta baiwa jami'an 'yan sanda damar ƙarin kwanaki 7 su gudanar da bincike kan laifukan da ake zarginsa da aikatawa kafin a tuhume shi. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ya ce Kalusha ya tsere ne tare da wasu fursunoni 12 bayan da suka yanka rodi a ɗakunan da ake kulla masu laifi da kuma haura katanga da sanyin safiyar yau Talata. Yau Talata ake sa ran wani kwamiti na musamman da aka dora wa alhakin gudanar da bincike kan kisan gillar da aka yi wa jama'a mafi muni a tarihin jihar Maine da ke Amurka. Zai fitar da rahoton abubuwan da suka gano bayan shafa watanni ana jin ra'ayoyin jama'a cikin jimami da zubar da hawaye. Gwamnar jihar Maine Janet Mills ce ta kafa kwamitin mai zaman kansa bayan wani harbin kan mai uwa da wabi a ranar 25 ga watan Oktoba da ya wuce.
To madalla masu raro da haka ne muka karkashin shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare zamu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda har ma da bude like-in waya da mun ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku domin sake jin wannan shirye masoran shirye-shirye sai a ji shafin mu na yanar gizo ta voahausa.com yanzu kan amaradin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen shirin yazo gare ku sai Fiona Wamai nan dudu wadda ta hada tare da Bada Umarni Hamada engineer mu na yau wato Jimbi Hamza daga nan birnin Washington DC ne sarfi da hashin gumul ke cewa kai ku kashe radio ku domin shirin yau da gobe na nan tafi assalamu alaikum.